sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. Shugaban Amurka Donald Trump zai karbi bakuncin takuran aikinsa na Faransa Emmanuel Macron a mako mai zuwa a daidai lokacin da yarjejeniyar nuclear Iran ke lilo da kuma wa'adin tsami kasashe da ke kungiyar tarayyar Turai da karin haraji kan karafa da dalma da armaka ta kara ya kusa karewa. Wannan ziyarar aiki ta ce ta farko karkashin wannan gwamnati ta shugaba Trump. A fiye da shekara yanzu, shugaba Macron da Trump sun kulla kawance da kafofin yada labaran Amurka suka lakabawa sunan bromance da Turanci, da kuma kawance da zai shiga tarihi na mutane biyu ta fuskar diplomasiya da suke da matukar bambanci kan batutuwa da dama. Korea ta Arewa ta ce ta dakatar da gwaje-gwajen makaman nuclear kuma tana shirin rufe sansanin da take yin waɗannan gwaje-gwaje. Kamfanin dillancin labaran kasar hukumomin kasar ya ce hakan nan rundunar mayakan kasar za ta tsaye da duk gwaje-gwajen makamai masu linzami masu cin dogon zango, kuma dakatawa ta fara aiki daga Asabar. Sanarwar ta ce gwamnatin tana daukar waɗannan matakan ne da nufin juya alƙiblar kasar zuwa inganta tattalin arzikinta. Wannan mataki yana zuwa ne kasa da mako ɗaya gabanin ganawar shugabannin koriyoyin biyu a taron koli da zimmar warware rikicin nukiliya a zirin na Koriya. A jihar Florida nan Amurka, wani ɗalibi a wata makarantar sakandare ya harbe ya raunata wani ɗan ajinsu jiya Juma'a, kuma ranar da dubban ɗalibai a faɗin Amurkan suka bar ajujuwansu domin tunawa da mummunar ranar da aka yi wa wasu ɗalibai a wata makarantar sakandare kisan gilla shekaru kusan 20 da suka wuce. Jami'an tsaro suka ce sun damƙe wadda ake zargi da kai wannan hari. Zanga-zangar ta jiya ɗaliban makarantar sakandare Marjorie High Stoneman Douglas da ke unguwar Parkland a jihar ta Florida ne suka shirya ta. A makarantar ce wani ɗalibi ya harbe ya kashe ɗalibai da malamai 17 ranar 14 ga watan Fabrairun bana. Kisan gillar ta Parkland ta janyo kamfen na neman a kafa dokoki da za su takaita mallakar bindigogi. Ɗalibai a nan yankin Washington su ma sun shiga jerin wannan zanga-zanga. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tawagar farko ta 'yan gudun hijira daga yankin Darfur na ƙasar Sudan da suke zaune a ƙasar Chadi su 53 sun koma gida a arewacin Darfur ɗin da suka tsere fiye da shekaru 10 da suka wuce, kamar yadda rahoton Lisa Shelling daga Geneva ke cewa. Hukumar ta bayyana fatar ganin komawar waɗannan tawaga za ta zaburar da dubban 'yan gudun hijira daga yankin a ƙashin kansu su fara koma gida. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yanayin tsaro a yankin ya inganta sosai, ba kamar a shekara ta 2003 lokacin da 'yan tawaye daga yankin suka fara yakar gwamnati ba. A halin da ake ce kuma hukumar kula da 'yan cirane da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa ta bayyana damuwa cewa ba za ta iya kare 'yan gudun hijira daga ƙabilar Rohingya da suke Bangladesh daga ruwan sama kamar da bakin ƙuriya da ake tsammanin zai fatattaki yankin cikin kwanaki masu zuwa. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya faɗa jiya Juma'a cewa Amurka ta tambayi wurare da Rasha take a Siriya. Gabanin hare-hare da Amurkan da ƙawayenta suka kai a kan ƙasar, kuma hare-hare sun kaucewa waɗannan wurare inda Rasha take. Lavrov ya ce duk da ƙarin zaman ɗarɗar tsakanin Moscow da hukumomi da ke Washington, Amurka ta tabbatar da cewa ba ta auna jami'an Rasha da wurare da suke ba. A hare-haren da suka auna kan gwamnatin shugaba Assad saboda hari da makamai masu guba da ta kai kan garin Duma. A wani taro da manema labarai a Moscow jiya Juma'a tare da jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman, Lavrov ya ce harin da Amurka da ƙawayenta suka kai kan masana'antun guba wadda ƙarya ne ba su kaɗai ta afka ba, har ma da shirin zaman sulhu da ake shirin yi a Geneva. A Kamaru, rahotanni suka ce yanzu ya zama abu ne na yau da kullum a ga takardu ko bayanai na sirrin gwamnati a kafofin sada zumunta. jawabai da na shugaba Paul Biya ga al'ummar kasar guda biyu na baya bayan sun bayyana kafofin sada zumunta gabanin ma gabatar da waɗannan jawaban hukumomi suna daukar matakai na magance aukuwar haka kamar yadda Moki Edwin Kinzeka ya aikowa wannan tasha yanzu an tsare ya kalla jami'an gwamnati su 16 kan zargin fallasa sirri ko bayyana bayanan gwamnati tun shigar wannan shekara a cikin watan Maris da ya gabata wasu bayanai na sirri ya fara yawo a kafofin sada zumunta a kasar inda a ciki gwamnati ta baiwa jami'an tsaro umarnin takaita zirga-zirgan wasu manyan jami'an gwamnati su kusan 24 saboda zargin sama da fadi da dukiyar al'umma an tsare yan sanda uku suna dakon shari'a kan zargin wannan fallasar
labaran duniya kenan kuka saurara to madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani kukumi ne Madalla kafin mu nisa ga Nasir Yakub Birnin Yaro da zai mana karin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan
Maryam Bugaji sannu da kokari kuma barka da hantsi a cikin shirin namu a yau muna nan dauke maku da rahotanni guda biyar rahotannin mu na farko da na biyu za su yi magana akan hanyoyin kamuwa da cutar tamowa da kuma hanyoyin da ake bi wajen warkar da cutar Rahoton mu na uku zai magana akan rigakafin cutar bakon dauro da take gudana a maradin jamhuriyar Niger. Shi ma rahoton mu na hudu zai mana magana ne akan kokarin fadakarwa da jami'an kiwon lafiya ke yi a jihar Niger, Nigeria game da kaucewa kamuwa da cutar zazzabin lassa da ta sake kunno kai a wasu sassan Nigeria. Rahoton mu na biyar wanda kuma shine na ƙarshe zai magana akan gudunmuwar kayayyakin aiki da asibitocin jihar Bauchi suka samu wanda kungiyoyin tarayyar Turai suka kawo domin ƙara inganta kiwon lafiyar yara da kuma mata masu juna biyu a fadin jihar Bauchi sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin
madalla a gaida Nasir Yakub Birnin Yaro
Cutar tamowa cuta ce da rashin abinci mai gina jiki ke haifarwa kananan yara. Halimatu Abdullahi na da ƙarin bayani game da hanyoyin da ake kamuwa da cutar ta tamowa.
Har yanzu matsalar tamowa matsala ce da ke addabar yara kanana ta rashin basa abinci mai gina jiki. Ko rashin samun cikakken rigakafi kamar yadda jami'an lafiya ke faɗi. To ko ta wace hanya yara ke fadawa matsalar tamowa
eh matsala dai kusan guda biyu ce ko uku ma za a ce na farko dai su iyayen yaran ba sa bin ka'idodin da aka ce su shayar da yaro daga haihuwa zuwa wata 6 ko zuwa wata 9 ko zuwa wata 24 na farko kenan na biyu kuma akwai rashin ingantaccen abinci bayan an yaye yaran zuwa shekara 5 ko abinci mai gina jiki haka ko mai kariya ko su abubuwa makamantan su dan na uku kuma akwai karamin karfi na iyaye da za su yi sosin din wannan abincin su ba wa yaran abinda yake jawo wannan matsala har yara su gar. Matsalar tamuwa kenan da ake fada.
To kusan Bahaushe yake cewa wai ga magani a gonar yaro amma kuma bai san da shi ba. Kullun ku jami'an lafiya waɗannan abubuwan abinci masu gina jiki da ya kamata mu ci ko mu ba ma yaran mu muna tattare da su amma ba ma mayar da hankali. Shin waɗanne irin shawarwari ko kuma wani irin abubuwa ya kamata domin gina ma yaro jiki?
Farko dai a kowane bangare na asibiti ko kuma anan kamar birni a local government akwai gurare kusan uku da muke ba da wannan shiri na tamuwa wadda hukumar kula da kananan yara ta UNICEF ita ce take ba da nauyi kafin daga baya Jigawa State wannan karan ta sayo tamuwar take ba wa yara kanana daga wata 6 zuwa shekara 5 ake ba su. To na farko dai kafin je ga tambayar da kika mini ya kamata a bayani me yake faruwa. Abin da yake faruwa idan har ba a ba yaro wannan nono ba zuwa wata 6 nono zalla kenan ba tare da an hada masa wani abinci ba zai samu kyakkyar kariya da cikinsa zai rike har ya zamanto bai samu wata yunwa ba da za ta kama shi. Zan in ya je wata 6 kuma za a nemi abinci mai kyau wanda zai gina masa jiki kamar shine wanda kusan kowa ya sani kika ce a gonar yaro amma bai sani ba. Na farko muna da wake, muna da kuma su kifi haka, muna da su waken soya, muna da hatsi, muna da ƴaƴan itatuwa da ya kamata a ba yaro daga wata 6 ko wata 9 nan ya dan fara ci. Kin san wannan kusan ko ina akwai. Amma da ka ce wa mahaifin yaro a samu kifi ko an gaya masa dogon labari. Amma wake gashi nan a gida. Sai a dura buhuna a kai kasuwa. Yan kajin nan ko koyayi na kaji sai a diba a ko zabi in an yi sai a diba a kai kasuwa. To in maimakon yaro ya ci guda daya a sati an yi wata 2 ba a ci ba. Kin ga an samu kyakkyawan wani gap da yaro bai samu wannan abincin da zai kara masa lafiya da kariya gare shi ba.
Wani matakai ya kamata iyaye su dinga bi domin kare yaran su da kuma shawara da zaka ba su a ƙarshe domin rage matsalolin tamuwa din?
Na farko in sun je asibiti su tambayi likita in sun kai yaron su da matsala su ga likita matsalar abin da yake damun su ba su ce kawai suna buƙatar tamuwa ba. Wani yaron kin san tamuwa sai an gwada shi akwai matsayi mataki kafin a gane ma kan cewa yaro yana da tamuwa wannan. Su iyayen yara abin da yake faruwa kawai su in yaran su yara mai kawai tamuwa ba san ko akwai jinya daban a gefe a side da take damun sa ba.
Wato wani ba tamuwa bane.
Wani ba tamuwa bane. Akwai jinya da take faruwa ba sai lalle tamuwa ba. Da za a ci yau ga jinya ta fi samu kuma tamuwa ce. Jinya daban kuma matsayin wannan yunwar rain shishin abincin da ya same shi daban. Shawara da nake bayarwa dai iyaye su daure su kai yara asibiti har su karba allurar rigakafi don kuma su ji hawarwarin mata ma'aikatan mu mata na lafiya masu yi musu bayani akan goyen ciki har ya zuwa haihuwa. Idan suna bin wannan ka'idodi insha Allah za a zauna lafiya.
Malam Muhammad Ahmad kenan mai kula da sashen samar da ingantaccen abinci mai gina jiki a hukumar lafiya matakin farko ta karamar hukumar Birniwa. Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Kamar dai yadda aka sani cutar tamowa cuta ce da take kama ƙananan yara sannan kuma akwai hanyoyin da ake bi domin warkar da wanda cutar ta kama. Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto daga kanan Dabu.
Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'i ne a bangaren abinci mai gina jiki a hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano ya bayyana yadda suke magance cutar ta tamowa ga yaran da suka kamu da cutar.
Nau'ikan magungunan su kuma da muke barabawan wannan na yanwar akwai vitamin A wanda ko yawanci iyaye sun san shi wanda shi ma magani da yake ƙara ƙarfin garkuwar jiki da kuma ido da kuma da sauransu. Sannan kuma akwai anti-malaria tunda rijin din da muke malaria kamar ta zama kamar ruwan dare muna hada musu shi ma da wannan magani mu basu. Idan yaro ya zo za a farko tukun za a duba a ga yanayin ciwonsa za kuma a duba nauyinsa. Idan aka duba nauyinsa muna ba da maganin ne kwatankwacin adadin nauyin yaron saboda lissafin yadda abincin yake a ga kwatankwacin adadin nauyin yaron da ya kamata. Amma ko shakka babu duk yaron da ka fara ba wannan magani kwana 1 ne ko 2 za ka ga alamun cewar ya fara karɓa wannan magani.
Malam Murtala ban sani ko a jihar Kano kuna da adadin yaran da kuke ba wannan tallafi da suka kamu da wannan larura?
Akwai adadin to amma abin da yake faruwa shine kasan kowane sati wasu na shigowa ne wasu na fita domin duk wanda ya riga ya warke za a sallame shi. Wanda kuma ya riga ya mutu kaga ya fita daga cikin tsarin. Waɗanda kuma suka daina zuwa saboda akwai wanda muke kira defaulter. Su wannan defaulter duk wanda bai zo ba tsawon sati 3 a jere to yayi defaulting. To amma muna da ma'aikata ko da yake dai na sa kai ne da sukan bi su ji dalilin rashin zuwa. To galibi wasu iyayen magana gaskiya kudin mota ma yana hana su zuwa asibitocin. Saboda kamar yadda na gama akwai karancin asibitocin. Domin local government shida ne kawai daga cikin 44 muke a yanzu. To kaga wasu kudin motar da za su hawo su zo magana gaskiya yana hana iyaye zuwa gurin. To su ma wannan kaga ba za ka lissafa da su ba. Sannan kuma wanda suka riga suka warke alhamdulillah dama haka ake bukata su ma kaga sun riga sun warke sun fita daga ciki. Daga dai inda za mu iya gaya maka sai dai a ce diddigar ta nuna kusan cewar daga sanda muka fara zuwa yanzu akalla yara kusan 280,000 sun shigo cikin wannan tsari wanda a cikinsu muna da adadin cewa kusan kashi 83 cikin 100 sun warke. Muna da wannan saboda haka muna awon ya nuna cewa aikin yana yin kyau. Ilaya tana kyadifi.
Idan yaro kuka bashi magungunan nan ya warke, wani irin shawarwari kuke basu? Ko kuma in ya warke cuta ba ta ƙara kama shi ba?
To abin da yake faruwa shine idan yaro ya riga ya warke, dama kuma duk sanda iyaye suka zo ana musu karatun wayar da kai ta bangaren harkar lafiya, ga irin abincin da ya kamata a ringa ba yaran nan, sannan kuma ga tsaftar jikinsu da ya kamata ta kasance, sannan kuma ana nuna musu irin abubuwan da ya kamata a yi saboda kada yaran su komo cikin wannan matsala. Zahiri ana samun wa'ansu suna dawowa cikin matsalar, amma wasu idan kaga abin da yake dawo da su cikin matsalar abin takaici ne domin wasu iyayen ne suke so su dawo da su ciki saboda su cigaba da karɓo wannan gida saboda biyan bukatun kansu. To kaga wannan abin takaici ne domin akwai diddiga da muke da su ta iyaye da za ka ga cewa sun karɓa kuma su hana yaya saboda yaran suka zo aka gwada suka karɓa kuma su hana yaya.
Si me da shi
wallahi ya sayawa suke dan mun bi har gida mun sami iyayen da sayawa suke. Saboda haka in takaice maka mun kama uwar da take da katin karbar gidan nan a kusan asibiti uku. Saboda haka muka fito muka sake wani tsari da muke duk ranar da za a taho da bizin muke kusan duk kowace local government madauki rana ɗaya mi saboda zai wahala a ce ta gama da wannan ta tafi can ta je ta karba. In ku aka ce za a yi yau kaga gobe za ta je can jiba za ta je can. To abubuwa ne na takaici.
Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'i a bangaren abinci mai gina jiki a hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano kenan. Muhammad Salis Rabiu murya Amurka daga Kano Nigeria.
Biyo bayan ballar cutar bakon dauro a maradin jamhuriyar Niger, likitoci da jami'an kiwon lafiya sun miƙe tsaye domin gudanar da allurar rigakafin cutar. Inji wakilinmu Shu'aibu Mani.
Samun bullar cutar kyanda ko dusa ya sa likitoci fatsama cikin ungoyi da makarantu domin tabbatar da rigakafin wannan cuta mai kisa da kuma nakasa waɗansu san jikin bil'adama. Dr. Muhammadu Aisa mataimakiya ga shugaban asibitin kofa 17 a Maraɗa gari.
Kenan ka san cikin tsarin aikin in aka kai kamar yaro biyar ya kamu cikin adolescent guda ya kamata a zabura saboda a tsaida cutar nan kada ya yadu ga sauran al'umma. Don ku shi yasa muke nan gari postikin a nan air docente place du chef ya kenan air docente place du chef kuma za mu tuna akwai kace bagalam akwai yan daka akwai hassau da limanci.
Doktor za a ce an samu wanda suka kama da ita?
Sosai an samu wanda suka kama da ita saboda a kai mu fara ta muna da yaro 17 da suka kama da wannan cuta amma ba samu rasuwa ko guda ba daga yaran a musamman.
Yanzu wani tsari kuka yi cikin ungoyi domin gudanar da wannan shoshawa?
Tsarin da muka yi shine mun tuntubi masu gari masu ungoyi association wa'anda annan cikin ungoyin da relay duka tare ne muka hada da likitoci muka hada kanmu muka tsara wannan aiki tunda kowane karce an sa lunguna da agendosante da relay da kojes kowa da kowa ya sa hannun shi saboda a samu ai vaccine na yaran nan sosai.
Da yake wannan shoshawa ta gama gari ce ba ungoyi ko kuma makarantu yasa jin ta bakin farko Malam Sule Audu director a Ecole Jauri yadda suka karrama ita wannan shoshawa da kuma kauda jita-jita ko kuma rudani daga bakunan mutane.
irin wanga yana taimakawa sosai wajen samun yara su zamana cikin cikakken lafiya cikin ra'ayin Allah kenan ka auskarci wasu matsaloli
makarantuka nawa aka ma dalibai nawa aka ma
kenan za a samu 252 kenan kwatancin da yaro 1000 dai aka yi ma allura
ni ne Hamisu Garba wanda aka san da suna Hamisu Basha tunda allura ce wanda ke kamar garkuwa ce yana da kyau likitoci in suka tsinkaya kai da ba likita ba aka zo da taimako za a maka ka bada goyen baya tare da iyalinka hatta iyalin makwabtanka ya kamata ka kai su domin su samu wannan allura ta rigakafi dan allura rigakafi abu ce wanda in ka ce kai ka ci gidanka makwabci ya so to kanka diban ka tsere ma abin na iya dawowa cikin gidanka wanda baka yi zato ba kuma ka zo ka yi kashi kudin da baka tsammani mu daina aiki ruɗani wa mutanen maradi mu zo mu gani menene in ma ka ji ruɗanin nan yayi ka nemi waɗanda suka san abin likitocin mu ba boye suke ba
rigakafi da yayi magani Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi Jamhuriyar Niger
a jihar Niger Nigeria ma Jami'an kiwon lafiya ne da masana harkar kiwon lafiya suka miƙe tsaye wajen faɗakar da al'umma game da cutar zazzabin lasa wacce ta sake bullowa a wasu sassan Najeriya. Mustapha Nasir Batsari na da rahoto.
Masana harkar kiwon lafiya dai sun tabbatar da cewa a ƙasashen Afirka ne aka fi samun wannan cuta kamar yadda Dr. Abdullahi Ibrahim na ma'aikatar lafiyar jihar Niger ya bayyana.
Amma ya zo ya yadu ƙasashe da dama amma bai fita har yanzu ba ban taba gani ba inda aka ce mana an same shi a ƙasa wadda ta fi ta ƙasan bakaken fata ta yammacin Afirka an same shi su Mali su Burkina Faso su Ghana su Wale duk makwabtan mu na an same shi amma ƙasan Turai babu ƙasan Larabawa babu mun bakaken fata yawancin cerota irin na wannan wanda ake kamawa daga dabba zuwa mutum ana kiransu zoonotic diseases cutar da zata tashi daga dabba ta hau mutum a da can haka bai faruwa kasafai to yanzu zamani ya zo sai kaga ana saboda hulɗa da dabbobi ya karu cikin ya sun saje da mutane to yanzu ana kama to duk irin waɗannan cututtuka sukan zo ne su ɗauki kafa su zo su ɗauki kafa
cutar dai tana haddasa zafin jiki da ma zubar da jini daga jikin ɗan adam in ji Dr. Abdullahi Ibrahim
alamomin ciwon nan su ne babban abu duk masasara to zafin jiki ne a turanci kuma aikin asibiti duk mutum ya zo mana asibiti ce ina masasara akwai abubuwa kasalin jiki da bayawa duk suna cikin masasara to shi mallam Safi ba na da wannan mutum ya zama bai da in ya shiga sabo sai mutum ya ji bai gane jikin shi ba tsamin jiki da yawan gajiya da zafin jiki ainihin da ciwon kai to idan cutar ta yi tsanani sai ta koma mutum na zubar da jini ta hanci ta baki ta ido ta aman jini ta kashin jini mace lokacin al'ada bai yi ba sai al'ada ya keto mata sai ta zuba da yawa amma bincike ya nuna cewa kashi 80 idan mutum 100 suka kamu da kwayan cutar kashi 80 suna iya wucewansu bai nuna a jikinsu lafiya ba
kawar da berayi a tsakanin jama'a shine maganin kawar da wannan cuta daga doron ƙasa
sai dai kawai a ce ku yi kokari ku kiyaye a tsaftace muhalli a tsaftace anguwa gaba daya inda aka duka aka ga bera sai a kama kasashen da suka ci gaba sun fi karfin bera shekaru kusan dubbai da suka wuce a kasan China shekaru da daddewa ai wani yayin da bera suka addabe su da kuma gane cewa cututtuka suke yadawa aka zo aka ce to yanzu bana ba haraji harajin kowa bera ne in ka kawo bera 10 to ba za ka biya haraji sai gasa ta tashi sai ya koma ana gina rami ana neman bera duk berayen garin gaba daya aka ci karfin su to tun lokacin nan su sun huta da irin wannan abu amma a wancan lokacin nan beran ba wannan cuta ya kawo ba wani cuta ne ana kiran shi plague shi kuma sai da kusan kashe rabin turai
Dr. Abdullahi Ibrahim na ma'aikatar lafiyar jihar Niger kenan yake karin haske akan matakan da ya kamata a dauka domin kaucewa kamuwa daga cutar zazzabin lasa Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Kungiyar Tarayyar Turai wato EU da kuma kungiyar tallafawa yara ta Majalisar Dinkin Duniya UNICEF sun kai tallafin kayan aiki ga asibitoci a fadin jihar Bauchi. Amina Abdullahi Girbo na da karshen rahoto.
Hukumar lafiya ta jihar Bauchi ta karbi kayan amfani a asibitoci daga kungiyar EU wanda ya shafi mata da kananan yara don inganta lafiyarsu da ta karbi kayan kuma ta mika wa kananan asibitoci da ke cikin garin Bauchi. Kwamishinan kiwon lafiya Dr. Zuwaira Hassan Ibrahim.
UNICEF sun ba da kaya sosai wanda kaya ne ba kadan ba wanda za a kai asibitocinmu duka wanda ake kiran su primary health care da kuma sauran asibitoci wanda yawancin jama'a wanda mun san cewa yawancin jama'a ana kauyuka ne kuma anan asibitoci su suka fi kusa da jama'u da yawa kuma wannan kayayyaki kaya ne da za su taimaka sosai wajin ganin cewa an samu lafiya wa mata especially masu ciki da kuma wanda suka aihu da kuma kananan yara wa'annan kaya ne da yawa wanda suka hada da machine wanda za a iya zuwa kauyuka a duba lafiyan wa'annan mata da kuma yara banda machine kuma akwai su gadajen aihuwa akwai kuma su microscope da sauran kayayyaki wanda zai taimaka wajen ma'aikata da za su amfani da shi su yi aiki wa mata da yara har da maza ma akwai kayayyakin aikin da za a iya musu amfani da shi kamar na gwada jinin su wanda ake kiran shi PCV machine sannan kuma akwai su microscope wanda za a duba ko kuma ko suna da wannan cuta na zazzabin sauro da sauransu da kuma sauran cututtuka haka kaya ne da yawa wanda suka hada da su kamar yadda na faɗa su machine su gado su microscopes ne su wuta wanda za a iya amfani da shi a gwada mace a duba ta da sauran kayayyaki da yawa
Dr. Zubaira Hassan Ibrahim kenan kwamishinan kiwon lafiya Shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa.
Eh to akwai wanda abin da muke kira yan heart reach wannan heart reach wato akwai wasu umma wanda shiga wajen yana da wahala. Musamman yanzu da aka fara ruwan da zaka samu kafin ka shiga ko akwai ruwa ya zo sai ka hau kwalakwala da sauransu zaka samu ba sa fitowa su asibiti. So ba za mu jira su mu ce saboda su ba su da access abin da muke kira access so su ba za a kai musu kiwon lafiya ba. Shine wannan heart reach team din. A ci akwai midwife amma mace mai juna biyu na sai address ɗinta amma za ta haihu na sai address ɗinta in the community suna da dukkan da ya dace za su amfani da shi sannan kuma akwai wanda muke kira cops wanda suke address wanda muke kira ICCM community case management of yawanci childhood illnesses ne wannan ana daukan kaman su ORS in yaro yana gudawa sai su bashi a cikin community ba tare da ya zo asibiti ba in kuma yana da pneumonia suna da timer wanda za su amfani da shi su gane in patient shi bai daidai ba su bashi magani an kuma malaria ne suna da abin testing in sun ga yana da malaria sai su bashi to duk wannan abubuwan muna da su yanzu haka muna da guda 600 wanda mu train for suna aiki muna so by the end of 2018 na mu samu 2000 cops wanda suke cikin community suna aiki ba wai zaka jira kawai sai mutun ya zo asibiti bane akwai abin da ake kira community case management wanda muke so mu yi shi a cikin communities din kuma in collaboration da su UNICEF da National Primary Care Development Agency da na Federal Minister of Health muke wannan abin
pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa kenan shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya
a gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoton daga Bauchin Yakubu Maryam Bashir Bugaji gare ki
masu sauraro iyakacin abin da ya sauka kenan a cikin shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu a madadin Nasir Yakubu Birni Yaro da waɗanda aka ji muryoyin su da waɗanda suka hada hannu aka hada shirin na yau ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya
A gaida malamai abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA za ku kuma iya yin muhawara a shafinan mu na sada zumunta Facebook da Twitter kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafin mu na internet yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma Chubahiro Dodone da ya harhada sautin shirin alheri ke muku fata alheri